haka mai wuya.
Shin yan siyasa suna taimakawa wajen kawo rashin jituwa na addini a harkokin yau da kullum a Najeriya? Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadarwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya da ke ci gaba da duba dalilan da yasa ake samun rashin fahimtar juna a wani lokaci har da rikita tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya, musamman yanzu da yake siyasa ta kankama an kuma ta sanwa harkokin zabe. Kuma idan an jinjina abin, shin gwamnati tana da laifi wajen kasa kawo fahimtar juna tsakanin wannan bangarorin biyu? Kuma da yake gwamnatin Buhari tana zuwa ƙarshe, ya za a auna ƙoƙarinta wajen kawo fahimtar juna din?
Sunana Abdullahi Bala Allah, shugaban ƙungiyar jama'a ta Zarfi Dila ta mutu sunna.
Ta'addanci ne aka yi akan ɗaya daga cikin maluma na sunna a wannan ƙasa, Sheikh Goni Asani. Muna addu'a Allah ya gafarta mishi. Yau da malamin addinin Kirista ne aka yi wa wannan, da ƙasar nan ta ɗauki wani irin salo, musamman ma a samu waɗanda suke kisan su zamanto ba 'yan addininsu ba. Wannan ta'addanci ne da ya kamata kowa ya yi magana. Adalci ne idan aka taɓa hatta wanda ba musulmi ba, in aka yi mishi irin wannan ta'addanci ba za mu shiru ba, za mu fito mu ce ba a kyauta ba. To ina sauran maluman addinin Kirista waɗanda suke cewa ƙasar nan suna neman a yi adalci, gashi an yi ta'addanci akan musulmi ba su ce komai ba. Ya kamata ina sauran malaman ƙungiyoyi daban-daban kowa ya fito ya yi magana ya nuna Allah wadai da abin da aka yi. Duk wanda aka taba in an mishi rashin adalci, an yi zalunci, an mishi ta'addanci, kowa ya fito ya nuna kuma ya goyi bayan a ɗauki mataki don kare faruwar gaba.
Wannan suna cikin abubuwan da zamu duba a yau a wannan haura da muke ci gaba da sauraro ana yi tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu da ke wakiltar Majalisar Musulmi ta Najeriya da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar Ƙungiyar Kiristocin Najeriya wato CAM. To malamai, sai ku ja mu dai.
Kana masala an ce 'yan siyasa sun kutsa cikin addini da nan, suna amfani da kuɗi, suna amfani da siyasa, suna amfani da dukiya da sauransu wajen kai da cewa da kuɗi da siyasa suna taimakawa wajen canja aƙidojin malaman duka da Kirista da Musulmi duka.
Suna ƙoƙarin shigowa. Shi ne abin da ni nake magana a kai, cewa mu shugabanni na addini, mu wuce gaba mu ga cewa abin da muka gamsuwa ba daidai ba ne, komai kuɗin mutum, komai son zuciyarsa. Kar a taya shi akan abin da yake ba daidai. Muna zaune lafiya, gama ya faɗa. Ya tashi cikin Fulani, ya yi shaɗi, ya yi kaza, ya yi kaza, ya san mutuncinsu, ya san karamcinsu. Amma yanzu an zo an shiga an fita an raba tsakaninmu. Kaga mu za mu kashe wannan gobarar ba kunna ta ba. Sannan na biyu, mu yadda cewa siyasar nan siyasa ce ba wannan ba, ko dai ta bi addini ko kuma ka ci shigo cikin harkar addini. In muka kyale siyasa duk da mun gamsu tana da matsalolinta, mai kwan ta samu sai ce daga addini, muka koma muka kyale ta ita sai ta addinin ta mai da shi sai yanzu take so, to mun kakkara iza wuta kenan.
Malam Musa Misal, me ne laifin gwamnati cikin wannan rikita na addini?
To na farko ni laifin da zan ba ma gwamnati shine wannan gwamnati da ta shigo bata ba ma addinin nan mutunci ba. Bata ba ta muhimmanci na ganin cewa tana da gagarumin gudunmawa da za ta ba da zaman lafiya ma ƙasar nan ba. Sai gwamnati ta yi iya ƙoƙari ta nesanta addini da gwamnati. Misali zan baka, a lokacin da aka gwamnatoci a baya, shugabannin da suka yi a baya sukan tuntuɓi al'umma na addini. Akwai abubuwa da suke faruwa, ku zo mu zauna, menene za mu yi? Kamar su Sardauna har zuwa wanda suka zo bayan su. Amma yanzu wannan gwamnatin da ta zo ta daga 2015 zuwa yau, nesan ta ma addini da gwamnati, domin suna ganin kamar cewa an yi amfani da addini domin a cimma wani buri. Amma wanda kuma ya zama ba daidai bane a wurin su, babu yadda za ka yi rayuwa a Najeriya yanzu ba ta kwana na dawo daga Jordan kasa ce wadda na je na gani wanda ya bukaci 'yan Najeriya su je su yi koyi da su.
Yes,
sabida idan ka je ka Kristoci 5% ne, amma na ana ba su hakokinsu. Wanda ma wanda suka
zama yake musu,
to wanda suka zama kaman wanda ya zama prime minister ko wanda ya zama na uku cikin gwamnati
Kirista ne,
to amma 5% ne su fa, ka duba 95 duka musulmi ne, amma biyar, to wannan adalci kenan. To a wannan gurin ne na kwatanta da na duba ni zai ko
ta ci ba ni Buhari, ai akwai kowa, akwai Kirista, akwai Musulmi.
Wannan zancen maganan gwamnatin Buhari ya akwai Kirista, akwai Musulmi, wannan zance ne. Idan ka duba yanzu kamar arewa, to mu kasa mizani a arewa kristoci nawa suke cikin gwamnatin Buhari sai ka duba mutanen da suke cikin gwamnatin Buhari
musulmi
sun fi yawa idan adalci za a yi kuma a yi gaskiya to akwai jihohin da suka zamanto kristoci sune
amma ba ka jin jihohin su suka zabo su su wakilci
to yanzu kamar ma mu dauka deputy speaker da aka bara plateau kan suwa suka fi yawan kristoci
yawa
suwa ne suka fi yawa a wurin
lokacin da aka bara
ne amma aka dauko musulmi aka baki deputy speaker
lokacin da aka bara lalon shugabancin campaign din Tinubu sai ana ta cewa don krista ne don yana krista aka bari
wannan kuma wannan iya cin hatsi ne irin na APC domin yan siyasa sun kalla ruwa ta kare madan kada sauran ta ci wutsiyarta ba su da wani abin da za su iya yi bari su dauko lalun da yake shi kuma dama shi gaho ne ya nemi mulki bai samu ba to sun neme shi bari su tsora shi a wannan gurin su tsare da masa zuciyarsa amma na mu a matsayinmu na kristoci matsayar mu guda ɗaya ne maganar muslim ticket
dukai zo
ba mu yadda da shi ba domin ba za ta karbo ba
domin ba injiniya ba shi na san kana
so kamar da fara ni dai wani harka ce ta siyasa ba ta addini ba so da haka latsantawa addini a bata tsakanin yan siyasa in sun yi daidai sai ku
amma ko ba yana shafa mutane
da musulmi ne kawai da nake magana akan cewa mu shugabannin addini ba tsaya akan abin da yake daidai sannan kamar yanda kai ka sani a littafin ka mai tsarki din kake magana akan sa akwai magana cewa kar kai kana naka laifin kar ka hango wani yaya kirista suke da musulmi a tsakanin mu adadin cicoci da ake da su a south in ka tattara su gaba daya ka kwatanta su da cicoci da cewa jihar Kano kawai ta gani ma'ana mu musulmi kamar da ka faɗa nan jifa
ta
da saboda musulmi a koda yaushe addinin sa ya masa umarni da cewa kada ya yadda zalunci wannan gaba da yake da wani yasa ya zalunci shi yasa muke ƙoƙarin kwatantawa matsar da ake samu kamar da na faɗa ne a koma ga karantarwa addini da haka abinda wasu ɗaya ku suke yi wannan ba za a taɓa koyawa ba a cikin musulmi akwai masu kuskure amma shugabanni kirista jagororin kirista magana ta gaskiya za ka gani ya kamata ku ƙara danne harshenku ku ƙara danne mutanenku yanzu wannan matsala an riga an yi ta yanzu ko an canza ko ba a canza ba an riga an sanya rashin
kana jin matsala ne kiristoci sun fi magana fiye da musulmi in abubuwa sun faru ko a social media
a sun fi magana wanda ba za ta sanya rai ba misali yanzu abin da ya faru ka kaddarta yanzu wani babban fasuri
a kashe Musa
ko da kashe Musa a wannan mara lafiya wannan ba shadda aka kashe a Yobe ka kaddarta a ce wani soja ne Bahaushe musulmi ko dan arewa musulmi ya kashe babban fasto a Ilugu ko a Nambura abinda zai faru fa shine kafin ma mai magana tukunna kafin a je ko ina zaka ji an afkawa mutanen mu da suke zo ba su gani ba sannan kuma an aka tashi ne wannan kuma su wanda suke jagorori su fito su ya fawutar ruwa sai su kyale kuma sun zira yanzu abin da ya faru da irin wannan fajalar na soja yana kan hanya bai ji bai gani ba yazo tara ana fitina kawai daga tarewa yayi a da sai sai
sai ne wannan wanda aka
yi aka kashe a filato aka kashe shi aka jiba a cikin gari da aka zo za a ciro shi mutanen garin suka yi tarayya mutanen garin wani addini suke tarayya akan cewa ba za a hako ba bayan hako sai aka samu ta uku sai daga cikin su 18 sita mutanen an halaka su a ciki amma duk da haka kaji musulmi daya ya fito ya ce ya tunzura musulmi akan kirista a abin da yake cewa kenan wannan gabar nake magana ba wai ta yan siyasa yan siyasa ne da muke sun mara bane
na tabbata ma da Musa zai ce to wala Aliyu ina son kawo zancen abin da ya faru da ba almajiran Sheikh Tahir Buti yawa
a an ga mauludi sun kama hanya za su koma
a Bauchi kenan
a Jos aka je aka kashe su wajen kusan mutum 20 da wani abu ko 30 ni ne mutum na farko da na fito a jaridu na condemning ne maganan cewa wannan kisa da aka yi zalunci ne saboda matafiyi da yake bisa kan hanya bai kamata a afkar masa ba ni na sarra da din da na sha da zagi a matsayina
daga gurin wa daga gurin
daga cikin yan uwana kristoci to amma me yasa su musulmai ba za su yi koyi da irin wannan ba abubuwa da dama in banda sarkin musulmi da yake daukan wannan irin
matsayi
a matsayinsa na shugaba kuma shi ya san irin dangantaka da kuma irin son zaman zumunci da yake so a yi a
masarafunan mu na arewa kana ganin sun suka yi shiru game da abubuwan addinin nan
to sarakunan mu na arewa gabaki daya a aljihun gwamnati suke domin yau idan basarake ya yi magana za a cire shi a sarauta
tsoron
kujerarsa take yi to amma mutanen da ba su da kujera su ne mutane malamai da fastoci
wanda ne ya kamata su su ne ko kai gwamna ne ko kai shugaban kasa ne duk matsayinka ka ce Allah ce kuma gaskiya ka fito ka fade ta amma duka yawanci kashi 77 da malaman mu da fastocin mu sun shiga cikin aljihun gwamnati
mun zo kashi abu abin da ke son karkare shi ina son kowannen ku bani abubuwa uku da yake da an yi su za a hada kawo nan musulmi da kristocin kasar nan
kuma nan ne muke zuwa ƙarshen wannan kashi na kusan ƙarshe in Allah ya kamala na wato zamu kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara din wanda kuma a lokacin ne muke fatar mu ji shin tsakanin musulmi da kristoci suwa suka fi yayata matsayin su a harkokin social media wato a kafofin watsa labarai ko sadarwa na zamani da ake da su kuma waye fi baki kuma an ce doki mai baki yafi gudu sannan kuma wace rawa zamu ci mu tarafin gargajiya suna takawa wajen kawo fahimta ko rashin fahimta ta addinanci a cikin mutanen wannan kasa ta Najeriya bayan da bayan haka masu muhawara nan za su ga mana matakai uku da suke son za a iya dauka kuma a kawo ƙarshen wannan rashin jituwa tsakanin manyan addinan Najeriya yanzu a madadin su baki namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Nisan tare da Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka wajen gayyato mana su a wannan muhawara Ali Mustafa Sokoto ne a Washington DC muna fatan mun ban kula ne lafiya dan jima'a